الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو إشرين دشدا قوتن الربيع الثاني شكرة دبوتا دريه أود أربعين هجرة تمنزل سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وانكم شيني داتي دعوكو قوتن آياء shekara ta 2019 shekarar miladiya. Zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi namu mai albarka, littafin Riyadus Salihin, wallafar babban malami Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Allah madaukakin sarki ya ji kan malam da rahmarsa. A wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen babi na 138 a cikin kitabus salami, littafin da yake bayani game da sallama. Babin da muka tsaya a kansa shine babu tahrimi ibtida'ina al-kafiri bis-salami wa kayfiyyati ar-raddi alayhim wa istihbabi as-salami ala ahli majlisin fihim al-muslimuna wa kuffar. Yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi ne a babi na 139, babu istihbabi salami idha qama 'anil majlisi wa faraqa julasa'ahu aw jalisahu. Babin da zai bayani game da mustahabbi ne yin sallama idan mutun ya tashi daga wani gurin zama, ko kuma lokacin da zai rabu da abokan zamansa, ko kuma abokin zama idan mutum ɗaya ne. Babin zai bayani ne game da idan mutum asali ya je gurin da mutane suke zazzaune, to shari'a ta buƙace shi da ya musu sallama, kamar yadda bayanai masu yawa akan haka sun gabata. Sannan idan ya zauna a tattare da su, suka tattauna abin da suka tattauna, suka yi hira, ko suka yi karatu, ko suka kasuwanci, ko duk abin da suka kulla tsakaninsu, to sai niyyar tashi zai tafi din ya basu. To lokacin da zai tashi ya tafi ya basu din nan ma, shari'a ta buƙace shi da ya ƙare musu sallama a karo na gaba. Shine a sallama ta barin gurin da yake kenan, ba waccan ta farko ba. To kowace ɗaya daga cikin sallamomin nan guda biyu, da ta zuwa wajen zama da kuma ta tashi din, kowace mahimmancinta bai gaza ɗayan ba. Ma'ana ta zuwan naka mahimmancinta bai gaza ta barin gurin ba, haka ita ma waccan ɗin. Saboda haka shari'a tana buƙatar duk lokacin da ka zo waje za ka yi musu sallama, kuma za ka tafi idan maka ce musu assalamu alaikum wa rahmatullah, maimakon sai an ji manku, sai da safe, sai man haɗu, ko wasu lafuza ko kalmomi da mutane suke amfani da su wajen rabuwa, duk babu laifi kai amfani da su, amma bayan sallama in ka ce sai da safanku, sai an jimanku, sai mun haɗu, sai kaza, to ƙarshe kuma sai ka ce wa salamu alaikum wa rahmatullah. Ina fata an fahimta. Ka haɗa guda biyun kenan, kai musu abin da suke so, kuma shari'a ita ma kai mata abin da take buƙata, kai daidai kenan insha Allah ta'ala. Mala ya kawo hadisi guda ɗaya a cikin wannan babi. Wannan hadisi shine wa an abi Hurairata radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. والناجسي أنكر بوشني دقى ببان صحابي أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي يرد الله تأرتبت أقريش يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن سيرا أن محمد صلى الله عليه وسلم سيرا دا أمتي أرتبت أقريش ياتي إذا انتحى أحدكم إلى المجلس إذا دينكو يزو ونقر زما دينكو يتكي izuwa wani gurin zama da zai zauna a kasuwa ne, wajen hira ne, gurin tattaunawa ne, duk inda ka zo gurin karatu ne, sai dai guri ɗaya kawai shine a masallaci. Shi masallaci ladaban shigarsa ana yin sallama idan za ka shigo cikin masallaci, amma sai dai sallamar ba irin waccan sallama ce da muke tawa da kullum ba, assalamu alaikum wa rahmatullah, sai dai ita sallama za ka yi wa annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Ina fata an fahimta. Haka shari'a ta koyar da mu, idan zaka shigo masallaci sai ka ce wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftah li abwab rahmatika. Ina fata an fahimta. Kaga ita sallama anan wa zaka yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Haka ma lokacin da zaka fita daga cikin masallacin shi ma ana bukata kai wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sallaci tare da sallama. Ka ce wassalatu wassalamu ala rasulillah اللهم اعصمني من الشيطان سيراد امتي ستبتا غا انم سيراد امتي سارا تبتا اغاري شي سنن كاي كاي الله مدوكين سركي كا كاري مو دغ شيطاني كما يدا كاي اچان وجان الله مدوكين سركي كا بودي من قفر رحمارك لوكوتين دا شيغا شي مسلاتي غوري ني نا عباده غوري ني دا اكي نمن كوسنتي دا الله مدوكين سركي ا تشكي دا لوكوتين ادعوا دا يكاماتا كاي شي ني سي كاي مي Allah taimake ka wajen samun wannan rahama da take cikin masallaci, albarka da take cikin masallaci, Allah madaukakin sarki ya datar da kai da samun ta. Sai ka ce Allahumma iftah li abwab rahmatika. Idan ka tashi komawa, ka tashi fita daga cikin masallaci, a lokacin kuma za a koma cikin duniya ne, za a koma kasuwa ne, za a koma diddai wani abu da ka sani na hayaniya ne duniya, a lokacin za a koma shi. To a lokacin kuma shedan yana dakon ka. Saboda a lokacin addu'a da ya kamata ka shine sai ka ce mi Allahumma asimini minash shaitan, Allah ka tsare ni daga shaitani. Saboda ka yan uwa, wannan shine ladaban shiga masallaci. Idan zaka shiga kai wa annabi salati da sallama, idan zaka fito kai wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati da sallama a tare, kamar yadda maka ban ambata. Haka nan ma lokacin da mutum zai shiga Makka da fitowa daga Makka, duk shari'a sai ta ba mu ladaban mai mutum zai fara idan ya shiga Makka shine dawafi. Haka ne ko? Tawafin da ake ce masa tawaful qudumi, tawafin isa maggarin Makka. To ana so ka je kai tawafi sau bakwai. Haka nan idan ka tashi fitowa daga garin Makka shi ma kafin ka fito ƙarshen abin da ake nema kai shine kai me kai tawafi, shine tawafin da ake kira da me tawaful wada'i, tawafi na bankwana. Ina fata an fahimta. Yawwa, kaga wannan idan zaka zauna a majalisi kai sallama a farko, ƙarshe ma kai me ke sallama. Idan zaka shigo cikin masallaci a farko kai wa annabi sallama, idan zaka fita kai me kai masa sallama. Haka nan idan ka shiga garin Makka ka je kai dawafi gaishe da Allah kenan. Ina fata an fahimta. Sannan kuma idan zaka fito nan ma kai me kai dawafi ka gaishe da Allah kenan. Haka shari'a take abubuwan ta ala haddi sama. Allah madaukakin sarki ya samu dace. To annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan ɗayanku ya tike ko ya zo wajen wani gurin zama, fal yusallim, yayi sallama ga ma'abuta wannan gurin zaman da ya samu. Fa idza arada ay yaquma, haka nan kuma idan yayi nufin tashi daga wannan gurin zaman, ya gama abin da yake, ya gama hirarsa, ya gama tattaunawa, sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fal yusallim, nan ma sai ya ƙara yin sallama. To sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace falaysatil ula bi ahqqa min al akhira, ita wannan sallamar da zaka yi ta farko bata fi cancanta sama da ta biyu ba. An fahimta? Ma'ana ita ta farkon da kake gani ita kafi, ita kafi sabawa da ita, bata fi muhimmanci ba sama da ta farkon, sama da ta biyun afwan. Ma'ana kowace muhimmancin sa daya, ba a ce wannan tafi wannan muhimmanci ba. Idan ka je majalisi baka yi sallama ba, sai da zaka tashi kai sallama, ko kuma ka je kai sallama da ka tashi ba kai sallama ba dade ne duk abin da ka dade ne an fahimta abin da ake bukata idan ka je kai me sallama assalamu alaikum wa rahmatullah idan kun kuma tattaunawa ka ce me assalamu alaikum wa rahmatullah kaga wannan ɗan uwa galibi wani bakon abane da ba mu san shi ba gaskiya sosai bakon abane wanda wasu daga cikin mu ko da sun san shi ba amfani da shi yakan yi wahala galibi dai alhamdulillah zuwa waje shiga daki fita da sauransu duk wannan in dai zuwa ne ko shiga an saba ana yin sallama amma fita fa tashi fa galibi mun san wannan to kaga kullun abin da nake nuna mana kenan amfanin karatu kenan kullun kana ƙara ƙaruwa da abin da baka san shi ba imaninka yana ƙara haɓaka sakamakon ayyukan alkhairi da kake sakamakon karatun da ka sani Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ya kuma ba mu ikon aiki da abubuwan da muke ji na karatu to ɗaya daga cikin ladaban sallama ƴan uwa shine yin sallama lokacin zama a waje da kuma sallama lokacin tashi daga waje wannan hadisi rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi al-Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi da shi da Imam Tirmidhi wa qala Imam Tirmidhi yace hadithun hasanun hadisi ne da yake da martabar hasan hadisi ne ingantacce babi na gaba babu istizani wa adabihi babin da zai yi bayani game da neman izini da ladabban da suka shafi shi kansa neman izini a farkon kitabu salami ɗan uwa idan ba ku manta ba mun dan yi ishara mun dan yi nuni bisa wasu daga cikin ladabban neman izini a lokacin da muke mukaddima kafin mu shiga babu to wasu daga ciki za su fito anan wasu kuma abinda ba mu faɗa ba a can za su zo anan insha Allah ta'ala neman izini da abinda ake nufi da al-istizan shine talabul izni al-istizan talabul izni neman izini idan zaka shiga waje kafin ka shiga ana bukata wanda yake ma'abucin wajen wanda yake cikin wajen ya baka dama kafin ka shiga wannan gurin da zaka shiga sawa'un gidanku ne ɗakinku ne wajen mahaifinka ne wajen mahaifiyarka ce ana bukata ka nemi izini idan zaka shiga bare kuma wanda yake ba wannan ba ina fatan fahimta kun ga idan aka ce gurin mahaifinka idan zaka shiga sai ka nemi izini ya kuma gurin wanda yake ba mahaifinka ba duk wanda alakarka duk wanda kake da alaka da shi alaka ce na san bata kai ta alakarka kai da mahaifinka ba to shi ma an ce ka nemi izini wajen shiga wajen sa ya kuma mutumin da alakarka bata kai alakar da mahaifi ba kaga shine aula ka nemi izinin sa kafin ka shiga wajen sa saboda haka addinin musulunci yana da tsari da dokoki masu kyau wanda za a zauna lafiya a matukar an yi koyi da su kuma an bi su to su ne za mu zo su daga ciki insha Allah ta'ala mala yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala aliha wannan ayar ɗan uwa kada ku manta a farkon kitabin mallan ya kawo ta kuma mufassara ta sai dai tunda ya mimita ta a wajen saboda alakar da take da shi da babin babu laifi sai mu ƙara jin abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tadkhulu buyutan kada ku shiga wasu gidaje ghayra buyutikum waɗanda ba na ku gidajen ba hatta tasta'nisu har sai kun nemi izini wa tusallimu ala ahliha sannan kuma ku yi sallama a bisa iyalan gidan ladabi guda biyu shari'a ta bamu a nan wajen abu na farko shine neman izini abu na biyu shine me sallama wanda wancan lokaci mun dan yi ishara game da wanne ake fara yi neman izini ake fara yi ko kuma sallama wanda a gaba ma insha Allah ta'ala akwai hadisi karara da yake bayyana haka wanne ya kamata ka fara yi amma dai abin da wannan aya take karantar da mu shine ba daidai bane ka je ka shiga wani guri ba tare da kai ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu ba shine sallama da kuma neman izini sallama da kuma neman izini sai dai idan ɗakin ka ne kai wanda iyalinka ne kadai a ciki ma'ana muqaddar ɗakin ka ne ma taka ce kadai a ciki babu kowa sai ita to malamai suka ce a lokacin babu laifi kai sallama amma zaka iya shiga koda baka nemi izinin ta ba me yasa saboda galibi abinda ake tsoro wajen neman izinin shine idan ka kai kan abinda ba a so ka gani to galibi tsakanin miji da mata ko babu wannan boye-boyen ko abin da ya kama da haka saboda haka malamai suka ce babu laifi mutum idan ɗakin sa ne wanda matarsa ce a ciki ya sallama ya shiga inda mutum zai iya shiga guri uku ne misali akwai gidansa ko kuma gidan waninsa ko abin da ya kama da haka. Idan gidanka ne, to ana bukata kai sallama neman izini fa. A wannan idan misali a ce a gida ne kawai zaka shiga babu laifi ba sai ka nemi izini ba idan naka ne gidan. Idan kuma ya kasance ba gidanka bane fa, to dole ne ka nemi izini kafin ka shiga, wannan wajibi ne. Za ta iya kasancewa gurin da zaka shiga guri ne kawai da babu kowa a ciki, gurin da babu kowa a ciki, kamar da alamar kun sarki ce laysa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum. Kaga ghayra maskunatin, gurin da babu kowa a ciki, ba gurin zama bane, ba wasu ne a ciki ba, amma kuna da kayan da kuke ajiyewa ko na kasuwanci ko na abu. Nan ma idan zaka shiga, wasu daga cikin malamai suka ce zaka yi sallama. Saboda me? Saboda mala'ikun da suke tattare da kai, zaka yi sallama a wajen. Saboda haka muka shiga nan ma zaka yi sallama, ba sai ka nemi izini ba, amma zaka yi sallama. Ina fata an fahimta. Sannan akwai guraren da suke kamar shaguna ne, shago ne na kasuwa, wajen cin abinci, irin waɗannan guraren da suke kodoshe dai a buɗe suke. Wannan wajen abin da ake ba'ata kawai shi ne idan zaka shiga ka ce mai assalamu alaikum, neman izini fa, ba sai ka nemi izini. An fahimta. Dan abin da ke nuna maka cewa an baka izini shine daga lokacin da mutum ya je buɗe shagon sa, an hai ya kasa kaya, shi kansa wannan menene? Izini ne a tattare da kai. An fahimta? Kaga idan zaka shiga shagon sai da wani abu, zaka je ka so shago, zaka je ka so wani kayan provision ko abin da ya kama da haka, kaga ai baka je ka tsaka na assalamu alaikum da shigo ba, sai ai ma dariya. Ba haka bane? Me ya kamata? Assalamu alaikum kawai sai ka shiga shikenan. Sallama ita ce abin da yake da muhimmanci a lokacin. Saboda haka ba sai kai ba. Sai masallaci kuma shine guri na uku. Masallaci kuma shine sai kai abinda muka bayyana. Ladabin shiga masallaci shine yake wa Annabi sirra da aminci tsara tabbata a gare shi sallama da kuma salati. Akwai izinin da mutum zai baka a buɗe. Misali, ku yi alƙawari da mutum cewa idan ka zo gidana ko kuma karfe 2 da rabi na rana ina jiran ka zo gidana. To malamai suka ce shi kansa wannan abin izini ya baka. Idan ka je ka tarar da kofar gidansa a buɗe, wanda da abu ne da yake ya riga ya saba ko da yaushe kofar gidansa a rufe take, to malamai suka ce babu buƙatar neman izini, kawai sai ka shiga. Me yasa? Saboda buɗe kofar nan da yake kamar izini ya baka. An fahimta? Musamman ka riga ka san daman kofar gidansa ko da yaushe a buɗe take hanhai, to amma ya buɗe ta ne saboda kai idan ka zo ka shiga. To da ka zo kai abin da kake buƙata a lokacin shine sallama, assalamu alaikum wa rahmatullah, sannan sai ka kada kanka kuma sai ka shiga. Babu laifi. Ina fata an fahimta. To amma daman ka san kofar gidansa ko da yaushe a buɗe take, to wannan bai dace ka shiga ba sai ka nemi izini, ko da kun yi da shi din zaka zo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na shigo? Eh, shigo. Shikenan sai ka shiga. Allah ya sa mu dace. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yace, wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim. Wannan sura ita ma ko kuma wannan aya ita ma dai tana cikin suratul nur. Allah madaukakin sarki yace, wa idza balagal atfalu minkumul huluma, idan yara kanana suka kai a yanayin ko kuma suka kai yanayin da zasu yi mafarki, shine alhuluma. Malamai suka ce abin da ake nufi da suka kai mafarki shine suka kai shekarun balaga. Dan galibi ana gane balagar yaro ne idan ya kai shekarun da zai iya mafarki ya fitar da mani. To galibi a akan fitar da mani ne a karan farko ta hanyar mafarki, shine mafi yawa. Shi yasa sai Al-Qur'ani yayi nuni da wannan ibara din. Wasu sukan balaga ba tare da sun yi mafarki ba, amma ba su da yawa. Galibi wancan din shine yake nuna, shine Al-Qur'ani ya bayani da shi. Babban dai abinda ayata ke so ta nuna mana shine, idan yaran ku suka kai shekarun balaga suka girma, shine kawai abinda ayata ke nufi. Sai Allah madaukakin sarki yace, falyasta'dhinu, to su rinka neman izini, su nemi izini idan za su shiga guraren da ake shiga, kamasta'dhana alladhina min qablihim, kamar yadda waɗanda suke kafin su suke neman izini. Allah ya sa an fahimta. To abinda ayata ke karantar da mu shine, kananan yara waɗanda suke kanana ne kafin su kai shekarun balaga ba, su kaga sai kaga kamar a fakaice ba lalle ne sai sun yi me ba, sai sun nemi izini. An gane? Tunda ku kalli abinda tace shine, wa idza balagal atfalu minkumul huluma, idan yara suka kai shekarun da za su yi mafarki to su nemi izini. Kaga mafhum na wannan ayar? Idan ba su kai ba fa, an gane, ba za su nemi izini ba. Ina fata an fahimta. Saboda haka dan karamin yaro dan shekara 8, 9, 10 da sauransu, su wannan malamai suka ce kai tsaye ba lalle sai ya nemi izini ba, amma ana bayani ne fa gawa ga shi da iyayensa, ba gidan wasu ba. An fahimta, shi da iyayensa babu laifi ya shiga ba sai ya nemi izini ba, amma shi ma din sai Allah madaukakin sarki ya togace wasu lokuta guda uku, yace shi ma din ku koya wa ƴaƴayenku neman izini a wannan lokuta, kada su rinka shigan muku, kada su rinka fado muku sai sun nemi izinin ku. Waɗancan lokuta su ne ya ayyuhal ladina amanu lesta azinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughul hulma minkum sayace me thalatha marrat min qabli salati alfajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salati al-isha sai Allah yace me thalathu awratin lakum. Allah yace ayyuhal ladina amanu ya kudan daukai imani lesta azinkum alladhina malakat aymanukum wadanda daman makin ku ta mallaka bayan ku kenan sarin kan neman izinin ku kafin su shiga wajen ku. Wallazina lam yablughul hulma minkum da kananan yara waɗanda bai isa shekarun mafarki ba, basu kai shekarun balaga ba, sai Allah ya ce thalatha marrat, waɗannan nau'i na mutane guda biyu da bayi da kananan yara za su nemi izini ne a wani lokaci, sai Allah ya ce thalatha marrat lokuta guda uku. To ga lokutan kamar haka, sai Allah ya ce min qabli salatil fajri, lokaci na farko shine kafin sallar asubahi. Washe ne kafin sallar asubahi? Kowa san kafin sallar asubahi yadda dai galibin mutane mafi yawa ana kwance ne ana bacci. Baccin dare kuma galibi ka san ba da babbar riga ake kwanciya ba, ba da jallabiya ake kwanciya ba galibi, ba da wani lokaci ma na ga wani daga shi sai ga jarumin da ya tuɓe. Haka ne? To kaga irin lokacin bai kamata a ce ƴaƴanku ƙanana su rinka shiga su ganku halin da kuke ciki. Saboda haka lokacin da yake dabda sallar asuba din nan sai akwai yara cewa kada yaro ya sake faɗo ɗaki sai ya nemi izini. Wani lokaci kuma da mahaifin yaron da mahaifin yaron suna tare.